Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Sare assalamu alaikum. Ga cikakkun labarin mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sojoji a kasar Turkiya sun bayyana cewa sun kwace mulkin kasar domin ku su kare demokradiyya tare da haƙƙin bil'adama. Yanzu haka dai sun kafa dokar soja da dokar hana fita. Kana sun rufe tashoshin jiragen sama, an hana kowane jirgi tashi yayin da hanyoyin aikiwa da sakonni na zamani ba sa aiki ga dangadan kamar yadda suka saba. Sai dai kuma yanzu ba a san wane ne ainihin ke riƙe da madafan ikon kasar ba. Domin shugaba Recep Tayyip Erdogan ya bayyana a hanyar aikiwa da sakonnin zamani yana kira ga 'yan kasar da su cika tituna suna nuna kyamarsu ga wannan juyin mulki, su nuna goyon bayansu ga gwamnatin farar hula. Erdogan ya ce wasu 'yan tsiraru ne cikin sojojin kasar suka yi wannan juyin mulki kuma ba za su yi nasara ba kuma za su ɗanɗana kudarsu. Dubban 'yan kasar dai sun amsa kiran da shugaba Erdogan din ya yi musu domin ko sun fito suna yi masa lale marhabin lokacin da ya sauka a babban filin jirgin saman kasar na Istanbul. Erdogan dai ya yi wa 'yan kasar jawabi kuma ya ce yanzu haka an kame da yawan sojojin da ake tuhuma da hannu cikin wannan juyin mulki. Kana a majalisar mulkin kasar tana nan daram kuma tana aiki, ya ce ba inda za a yi. Har zuwa yammacin jiya ana ci gaba da jin ƙararrakin harbe-harben bindiga a Ankara kuma an bayyana cewa mutane biyu sun mutu yayin da wasu da dama suka samu rauni. Rahotanni daga talabijin kasar ya bayyana cewa an kakkaɓo wani jirgin sama mai saukar ungulu wanda masu juyin mulki ke amfani da shi. Haka kuma TV na kasar ya rawaito cewa bom ya sauka a majalisar dokokin kasar. Shi ma Prime Minister kasar Binali Yildirim ya faɗa a tashar talabijin na kasar cewa har yanzu fa zaɓaɓɓen gwamnati ita ce ke kan karagar mulki. Sai dai sojojin Amurka da wasu shugabannin diplomasiyya suna nan suna ci gaba da neman ƙarin sahihin bayani game da juyin mulkin. Mahukuntan ƙasar Faransa sun ce kawo yanzu sun tabbatar mutane 84 ne suka mutu, kan 52 suka samu mummunan rauni bayan da wani ya afkawa taron jama'a da motar ɗaukan kaya wadda take shaƙe da bama-bamai lokacin da ake bikin samun 'yancin kai da suke kira Bastille wanda ake a garin Nice. Jami'an gwamnati suka ce yara 10 na cikin waɗanda suka mutu kafin 'yan sanda su halbe maharin. Wannan maharin dai an bayyana cewa wani ɗan shekaru 31 ne mai suna Mohamed Lahouaj Bahoul Bafarancin Tunisia wanda ya daɗe zaune a birnin na Nice. Rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaro sun ce wanda ya aikata wannan ɗanyen aiki ba a tuhumar ko yana da alaƙa da kowace ƙungiyar 'yan ta'adda. Sai dai 'yan sanda sun san shi domin ko ya taɓa aikata aikin asha wanda har ya sa aka yi masa hukuncin je gyara halinka. Shi dai wannan ɗan taliki ya taɓa yin aure amma kuma ya saki matar tasa da yaya uku. Sai dai yanzu haka mahukuntan ƙasar na nan yi wa tsohuwar matar tasa tambayoyi. Kawo yanzu ba wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan, sai dai ƙungiyar IS ta bayyana farin cikinta na aukon wannan a yanar gizo. Shi ko a cikin jawabin da ya yi wa 'yan ƙasar. Shugaban ƙasar François Hollande ya ce wannan harin an yi shi ne da niyyar biyan buƙatar wani mutum ko kuma gungun mutane. Shugaban da ya yi wannan kalamin ne jim kaɗan bayan da ya ziyarci asibiti domin ganin waɗanda wannan harin ya rutsa da su. Ya ce ƙasar tana fuskantar babban ƙalubale wanda kuma zai ɗauki lokaci kafin ta shawo kansa, amma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba. Shi ma da yake tofa albarkacin bakinsa, shugaba Barack Obama ya ce Amurka tana nan bayan Faransa kuma za ta taimaka mata da binciken musabbabin aukuwan wannan abu. Kana ya buƙaci Amurkawa da su amince da cikakken 'yancin gudanar da addinin da mutum ke so. Ya ce Amurka da magoya bayanta ba za su yi ƙasa a gwiwa ba domin kawai wannan musu barazana. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ga bisa dukkan alamu, tana yiwuwa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta gudanar da zaɓe a cikin watanni masu zuwa. domin dai yanzu haka jami'an adawa a kasar da jami'an diplomasiya a sassan duniya daban-daban suna kira ga shugaba Joseph Kabila da ya mutunta tsarin dokar kasar domin ganin an samu wata zababbiyar gwamnati. Daya daga cikin masu kokarin ganin hakan ya tabbata ita ce kungiyar tarayya Afirka wata take shirin ganin ta kawo bangarorin biyu wato gwamnati da yan adawa kan teburin tattaunawa kafin a kawo dab da lokacin zaben. Dokar kasar dai ta shata 19 ga watan Disamba mai a matsayin lokacin da za a gudanar da zabe. Thomas Priello wanda jakada ne na musamman dake wakiltan yankin Great Lakes dake Afirka a ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya ce Amurka tana maraba da wannan kokarin na kungiyar tarayya karkashin Prime Minister Togo Edem Kojo. Ya ce inda aka samu rashin jituwa game da sasantawa akwai sauran lokaci da za a ci gaba da tattaunawa. Shugaba Kabila dai wanda yake dab da kammala wa'adin mulkinsa na shekaru biyar zagaye na biyu ya ce kasar bata shirya gudanar da zabe ba cikin wannan shekarar domin ko ba ta da wadatattun kuɗi. Ya ce wannan ne ya sa ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi da kuma katin rajista abinda wasu ka kira zaben mai ta yin hawainiya. Suka ce kullum sai ya sa lokaci yana ɗagewa ta yadda hakan zai ba shi daman ci gaba da kasancewa kan karagar mulki. A cikin watan Mayu ne dai babban kotun kasar ta ce yana iya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki har kafin a gudanar da wani zabe abinda hakan zai ba shi damar ci gaba da zama kan karagar mulki har na tsawon shekara guda. Sai dai kawo yanzu Kabila bai bayyana cewa zai sake tsayawa zagaye na uku ba abinda ko ya ce zai yi kuwa hakan ya ce zai yi hakan dokar kasar bata ba shi ikon hakan ba. Jami'ai a kudu maso yammacin Somalia sun ce an kashe sojojin Kenya biyu da na Somalia guda a jiya Juma'a lokacin da 'yan ta'addan Al-Shabab suka yi wa jerin gwanon motocinsu kwanton ɓauna a yankin Gedo. Sojojin na yankin ƙasar suka ce harin da aka kai musu an fara ne da tada bambamai a shingen da ke kan hanya inda sojoji suke wanda ya lalata motocinsu da sojojin da suka mutu ciki kana wasu da dama suka samu rauni. Bayan sun tada wannan bambamai ne kuma sai mayakan na Al-Shabab suka buɗe wa tawagar sojan wuta inda aka yi ɓarin wuta tsakanin sojojin da 'yan Al-Shabab. Shi dai sojan Somalia da ya mutu ne lokacin da harsashi ya same shi a kirji. Mai magana da yawan sojojin Somalia Kanar Warfa Sheikh Ade ya ce an kaiwa tawagar motocin nasu hari ne bayan da suka kwance wani bom a wani matsatsen hanya da ke tsakanin tsaunuka. Jami'an suka ce akalla uku daga cikin 'yan Al-Shabab ɗin sun mutu. Ade ya ce ko baya ga sojojinsu uku da suka mutu haka kuma wasu sun ji rauni waɗanda dukansu 'yan ƙasar Kenya ne ciki ko har da fararen hula. Suko a nasu bayanin da suka bayar kungiyar Al-Shabab ta ce sojoji goma suka kashe kana suka lalata motoci uku. Sai dai kuma an ce ko yammacin jiya Juma'a an sake jin ƙaran wani harbe da aka ce 'yan Al-Shabab ɗin ne suka sake kai hari zagaye na biyu sa'ilin da aka sake tura sojoji zuwa su agaza wannan farko da aka kai wa harin. Sai dai abinda ba a sani ba kawo yanzu shine ko an ƙara samun mutanen da suka mutu ko kuma suka ji rauni. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaron ƙasar Sudan ta kudu ba su barin mutanen ƙasar suna fita daga ƙasar. Mai bincike na kungiyar Elizabeth Deng ta ce tawagar jami'an tsaro sun umarci jiragen sama na ƙasar da kar su bar mutane suna shiga jirgi daga tashin babban jirgin sama na ƙasar da ke Juba domin wucewa wata ƙasa. Haka kuma Elizabeth ɗin ta ce kungiyar ta samu labarin cewa ana hana mutanen ƙasar fita ƙasar daga wato masu ƙoƙarin shiga ƙasar Uganda ta ƙafa daga garin Numule da ke bakin iyaka. Ta ce an sha faɗa ana nanatawa cewa an hana mutanen Sudan ta kudu barin ƙasar. Elizabeth ta ce wai an ce wa mutanen don me suke barin ƙasarsu su tsaya domin a yi wannan faɗa tare da su. Ta ce yin hakan ya saɓa doka kuma tauye haƙƙin bil'adama ne.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
haka yake wanda masu magana kan ce shike kare ban wani Mal Ibrahim
rayuwa abari zuru duniya ba ma tabbata ce ba digirai yana da rabar da mutuwa ko bai so ba rayuwa abari zuru duniya ba ma tabbata ce ba digirai yana da rabar da mutuwa ko bai so sarki mai jiya yau da magobe sarki inda irina in ya sauta ke zai karbe sarki inda shi ya fi cancanta da wauta wajen zabe masani akan komai haka ne gare shi narke be shi kadai nake bauta masa babu wani saya sahan bai har tabi ai baragin guda dai ba ya allah sada iyaye da ma'ana uwa da uwa rayuwa abar zuru duniya ba ma tabbata ce ba taimaka ka bai ilhama allah a wanga waka ta da zama kamar haske ko mai duhu ganita ma'ana ta zama gajiwar daga dan adam mazamata kuma ta zama tunatarwa dan shi ne manufa da jigonta dan wallahi daga mai raiwa zai tsallake iyaka ba duk rai yana da rabar radadin mutuwa ko bai so
to jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau muna tare ne da Usman Ahmad Kabara cikin wannan zaure na abari ya huce kuma Usman na san kamar yadda masu sauraron mu ba za su kasa ji ba a ranar Alhamis wato shekaran jiya Allah ya yi ma mahaifin Halima rasuwa muna so mu dauki wannan dama da mun mika ta'ziyar mu ga ita Halima da dukkan yan uwanta game da wannan babbar rashi wanda ba nata ne rashin ba rashi ne namu gaba ɗayan mu tare da fatan Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa kuma Allah Ubangiji ya bada hakuri na wannan babbar rashi da muka yi baki ɗayan mu Usman akwai masu sauraron mu da dama waɗanda sun rubuto wasu sun aiko da sakonni bila adadin ba za a iya cewa ga
wasu ta email ba
wasu ta email
shafin Facebook
wasu ta shafin Facebook wasu ta WhatsApp da makamantansu to insha Allah dai abinda zamu yanzu zamu sa wasu daga cikin waɗannan sakonni na ta'aziyya a cikin shirin namu shi ma Adam M Kirfi musamman ya turo mana da wannan waka da ake ji yanzu ta rayuwa da kuma mutuwa musamman saboda shi ma jimamin da yake game da wannan rasuwa saboda ya kira yana ta so shi ma kan cewa zai ta'aziyya mai ta Halima da sauran ma'aikatan mu na nan sashin Hausa na Amurya Amurka saboda haka za mu sa wasu daga cikin waɗannan sakonnin na ta'aziyya
sai mu ce to Allah Ubangiji ya gafarta masa ya kyauta ƙarshen mu kuma
amin sun amin amin
yanzu gari zai waye ba ni abun kamar ke wuce idanu gudun take daga gaba a cewa adin rayuwar wuce ke san zikar kowa fuji an take tun karo ba ta arda duti sana mutuwa kenan zuwa take wa'ada duti sana malan idan ka duba komai na duniya
Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA a madadin ni kaina Hafiz Balarabe ku sau da dukkanin ƴan uwa da abokan arziki na muryar talaka da ke jihar Zamfara muna mika sakon tabiyan mu ga Hajiya Halima da fatar Allah ya ji kan Abba Allah ya gafarta masa Allah ya sa kwanciyar hutu ce Allah ya haskaka makwancinsa da kuma dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na BOA muna mika taziyan mu gare ku Allah ya gafarta masa amin Nagode Hafiz Balarabe Gusau shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara
gana Dr. Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi a dandalin BOA ina son in yi amfani da wannan dama in taya ƴan uwa da dangi da kuma ainihin antinmu Hajiya Halima a juyayen rashin da muka samu na baba Ubangiji Allah ta'ala ya ji kansa ya yi masa rahama Allah ya sa ya huta kuma a so anti da sauran ƴan uwa dangi ayi hakuri Allah ya ba mu hakurin jure wannan rashi lokaci ya riga yayi mu kuma da muka yi saura Allah ya ba mu cika da imani daga Dr. Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi a madadina da ainihin iyalai na gabaki daya assalamu alaikum
Ya Muhammadu da ka Abdullah Al-Mustafa ya Rasulullah ya Sayyidina Aminillah Ali wanda babu tamkarsa a gurinka Allah mujallala wa alihi har sahabansa da dukkanin masu san Allah masu bin Allah ma'ana wani Masoya na Allah Ya Allah Allah ma'ana wani Masoya na Allah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Assalamu alaikum sashin Hausa na dandalin BOA sunana Yahuza Sahabi dan dai da kamba ina mika sakon ta'aziyya zuwa ga shahararriyar jaridan nan wato Halima Jimirau saga rashin mahaifinta da tayi ubangiji Allah shi gafarta masa mu kuma da muka rage Allah ya sa mu cika da imani su kuma Allah ya ba su hakurin jure wannan rashi amin summa amin nagode Yahuza Sahabi dan dai da kamba maji dadin kungiyar murya talaka ta kasar reshen kamba
Allah kunya san kana ji
mai suna ne kun kaya magadi na sanan gafurun rahimun ne Allah sarki majan gaina kai magagin halittun da duniya sama da kasa wata rana Allah wata rana ka halittu wuta ga aljanna ya Allah Allah halittu wuta ga aljanna
Assalamu alaikum mai magana Abubakar Kalajanga daga unguwar Turakija Lungu a jihar Taraba Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun a madadina da iyalaina da duka al'ummar jihar Taraba gaba daya ina so yin amfani da wannan dama da mika ta'aziyata zuwa ga Hajiya Halima Jumrawo game da rasuwar mahaifinta Ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta kuma in tamu tazo Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum
Nabi Muhammad da tana ya Allah Allah baba ji ne dan masoyina ana adamawa idan akai kiran sunana Allah ka sa zama amsawa Allah 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 ka sa zama amsawa ya mallauli zatu wal jabaruntu ka sa zama amsawa ya jinnal maliki Allah wal malakutu
To Usman kaji wasu kenan daga cikin waɗannan sakonni na taziya da aka aika mana suna da matukar yawa waɗanda aka aika ba za mu iya cewa ga iyakacin yawan su ba saboda mun ce za mu saka su ma gaba daya wato ba za su shiga cikin wannan shirin ba amma dai kadan kenan daga cikin irin abubuwan da mutane suke faɗi game da yin taziya
haka yake sannan kuma ni kai na zan yi amfani da wannan damar in mika tawa taziyar a madadin dukkanin iyalai na da ku kanku abokan aiki da nazo na samu anan wanda kuma muna fata Allah Ubangiji ya gafarta masa ya sa aljanna ce makomar sa
amin sun
kuma ya kyauta ta karshen mu ita mu ta zo
amin sun malamin Usman amin sun malamin madallah
sanin da kokari
mun gode kware
waji ya ga tirla na zunubana Allah Gafir lana 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 zunubana Allah
Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku
Mai sauraro kunnan kanawa
to ƙara nau ku ka sha labari
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa dake zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai hade addinai guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9 da rabi na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai dake zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zabe ko nadi ya samu ƙarin lokaci.
Da kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da zamu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na Al'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da Sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
Kuma da lakafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaicen masu makoki sun taru a Baton Rouge dake Louisiana domin nuna alhinin su ga bakar fatan nan da 'yan sanda suka harbe cikin satin ta gabata a nan Amurka. Yan uwan marigayi ne da dai abokan arziki suke ko hadda manya-manyan masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama da suka hada da mutane irin su Jesse Jackson, Reverend Al Shepton suna cikin san waɗanda suka halarci addu'an da aka gudanar wa wannan dan taliki a jiya Juma'a a jami'ar dake yammacin Louisiana wadda take yawancin ɗaliban ta baƙaƙe ne. A cikin jawabin da ya yi Reverend Shepton ya yi fata za a yi adalci wajen hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Ya ce wajibi ne a yi gyara ga wannan ta'asar kuma a hukunta kowane ne aka samu da laifin aikata wannan shi ko Jesse Jackson cewa yi babban makaminsu ita ce ba bindiga ba ko kuma ta da hankali makaminsu ita ce jajir cewa wani an yi wato adalci.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.